بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء الإي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويأسر أو يعصب على جركه بقركة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء فقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيد فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية المتقدمة فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أأم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لعرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براك لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فسالحوكم على قطيع من الغنم فانطلق يفتل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من إقال فانطلق يمشي وما به قلبة فعفوهم جعلهم الذي سالهوهم عليه فقال بعضهم اقتسموا فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اكتسموا واضربوا لي معكم سهما فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن وهو أسهل دواء وأيسره ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina. A yau yammacin talata ran Laraba, ɗaya ga watan Rajab, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 5 miladiya ta 2012. A wannan majalisi da muke karatu a cikin littafi mai suna Adda'u wad-Dawa, ko kuma Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani ad-Dawa'i Shafi, wallafar Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, wanda wannan shine darasin mu na biyu a jerin gwanan darussa mu na wannan masallaci, wannan shine na 176. Idan ba a manta ba, wannan littafi kamar yadda muka ce asali tambaya ce da wani ya rubutowa Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Al-Qayyim, yana gaya masa matsalarsa cewa yana cikin wani hali, yana cikin wani daibaibayi, ya kuma rasa yadda zai kwance kansa ko ya fitar da kansa, yana neman a taimaka masa a yi masa bayanin yadda zai yaye wa kansa wannan matsala. Mutum ne shi da Allah ta'ala ya jarrabe shi da wani bala'i wanda idan ya ci gaba to zai bata masa addininsa da duniyarsa, wato duniyarsa da lahirarsa, ya kuma yi iya kokarin ya ga ya raba kansa da wannan bala'in, amma kullum sai abin dada karuwa yake, ya rasa mafita, don haka yana neman malam ya bashi mafita. To shi ne malam ya bude masa da hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallama, wato ya bude ansarsa da hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke magana akan cewa babu wata cuta da Allah ta'ala ya kaddara faruwarta face Allah ta'ala ya kaddara mata magani. Wani ya san maganin, wani bai sani ba, ko a wasu lokuta a jahilci maganin, a wasu lokuta kuma a san su, ko a wasu garuruwa a jahilci maganin, a wasu garuruwa kuma a sani. Ya kawo hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim da Musnad na Imam Ahmad da ainihin Jami'u Tirmidhi, wanda dukkaninsu dai suna magana akan cewa Allah ta'ala bai taɓa saukar da wata cuta ba, wato bai taɓa kaddara wata cuta ba, face ya kuma kaddara maganinta. Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa, babu wata cuta da Allah ta'ala zai saukar, anzala ay kaddara, wanda ya kaddara faruwarta face ya kaddara mata magani. Idan aka yi dace wannan maganin, aka dace ya dace da mahallinsa, Ubangiji ta'ala ya so warakar shi wanda aka yi wa maganin, sai a ga ya samu waraka. fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a bi'iznillah. A wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya togace abu guda ɗaya, shine al-haram, wato tsufa. Tsufa, duba da cewa shi ma wani abu ne da zai sabbaba wa mutum matsala, ya ji shi ba daidai ba, ba kamar yadda yake ba lokacin da yake gajiyarsa, martakarsa ko ƙarfinsa, shekaru suka yi shekaru zai je jikinsa ya yi rauni, gaɓoɓinsa sun yi rauni sun saki. Bi hadzal i'tibar, saboda wannan la'akarin ne yasa aka kira abin cuta, illa ba daidai yake da sauran cututtuka da ake magana ba, waɗanda su wata illa ce, wata matsala ce aka samu da ta auka wa gangar jiki, wata ta jawo aikin wata gaba ko wani bangare na jikin mutum ya samu matsala. To an kirawo tsufa da cuta saboda shi ma zai hana mutum wani abu da ya saba yi, ko zai ji mutum zai ji ba yadda ya saba jin kansa ba, kamar yadda mara lafiya yakan ji canji a jikinsa ba kamar yadda ya saba jin sa ba. To saboda wannan wato la'akarin ne aka kirawo tsufa cuta, amma ba dan yana daidai da cutar sukari ko cutar kansa ko cutar hanta ko zazzabi ko ciwon kai ba, ba wai dan suna daidai da wannan ba. To malam ya gaya mana cewa waɗancan hadisai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci dukkan wata cuta tana da magani, yace ya kamata mu fahimci wannan ba ya takaita ne akan cututtuka na jiki ba. Akwai cututtuka na zahiri da suke kama gangar jiki, akwai kuma cututtukan da suke kama zuciya, ba wai cuta irin ta rashin lafiya ba, a cututtuka irin na batini, wato kamar cutar hasada, cutar ƙeta, cutar wato mugunta, cutar munafici, cutar riya, cutar shirka, duk wani abin da zai dagulawa mutum kyakkyawan niyyarsa, ko ya dagulawa mutum kyakkyawan aqidarsa, ita ma wannan cuta ce. Balma idan kana auna girman cututtukan, za ka ga cewa duk cutar da take kama zuciya irin wannan ta badani, to wannan cutar ta fi hadari sama da cutar zahiri ta jiki, ba sai ka kama mutum. Cutar jiki karkari abin da za ta iya sababawa mutum wanda shi ne na karshe shi ne na koli shi ne ta raba shi da rayuwarsa, wato ya rasa rayuwarsa ta nan duniya. Idan ya zama mutumin kirki ne shi kenan, sai kuma ya shiga cikin sa'ada abadiya, tun daga kabarinsa Allah ta'ala ya turo mala'iku su tare shi da lale-lale marhaba, a ba shi kyakkyawan masauki da kulawa, ya kuma ya fara shiga wata ni'ima da bai taba jin irinta ba, kuma shi kenan haka rayuwa za ta shiga har lokacin da Allah ta'ala zai sa shi aljanna. To kaga wannan duk zai mantar da shi duk wata cutar da ta taɓa damun shi a duniya, kuma wace iri ce, duk girmanta, duk tsananinta, duk bala'inta. Amma cutar da za ta samu baɗinin zuciya, cuta ta shirka, ta riya, ta munafici, to koda mutum ya samu isasshiyar lafiya a nan doron ƙasa, ya fi kowa lafiya, baya kwantawa rashin lafiya, ba za ka taɓa ganin shi yana kukan ciwon kai ba ko ciwon ciki, kullum za ka ga cikin nishaɗi da kazar-kazar. To idan ya mutu da wannan cutar ta badininsa, ta zuciyarsa, ta kafirci ko munafici ko shirka ko riya, to da zarar kuma ya shiga kabari a lokacin zai ga bala'in da bai taɓa gani ba. Dukkan wata ni'ima da ya taɓa ji a nan duniya zai manta da ita, ba zai ƙara tuna wani daɗi da ya taɓa ji a nan ba, ba zai ƙara tuna wata fantamawa da ya a nan ba, kuma wataƙila kuma ya shiga cikin wannan tasko ne har abada, ya shiga cikin wannan garari har abada, wanda ya mutu kan kafirci, tar munafici. To kaga wannan babu ranar kuma fitowa daga cikin, babu ranar samun maraka daga cikin wannan cutar. To kaga in kai kiyasi sai ka cewa to ai ashe gara ma cutar za ta kama jikin mutum irin wannan rashin lafiya da muke ji, sama da cutar da za ta kama zuciyar mutum ya zamana ta yi tasiri a aqidarsa ko a niyyarsa, saboda ita waccan mai karewa ce, amma wannan ba ta kare ba, ta ce da azabarta ta fi ta kowace azaba. To shi yasa malam yake cewa to dukkan cututtuka da Allah ya saukar musu da magani, sawa'un cuta ce da take kama gangan jiki ko cuta ce da take kama zuciya, cuta ta fuskar addini, to kowace Allah ya saukar mata da magani. To shi ne yake cewa wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'a وجعل دواءه سؤال العلماء. النبي صلى الله عليه واله وسلم يا سي جاهلتي شي ما cutaci kuma ya sanya maganin sa shi ne tambayar malamai, wato jahilci shi karan kansa cutaci, kamar yadda ka san kowace irin cuta da dan adam kan iya fama da ita, to haka shi ma jahilci cutaci. maganin wannan cuta abinda zai samo wa mutum waraka daga wannan cuta shine ya tambaya. Farawa Abu Dawud fi sunanihi, Abu Dawud ya fitar a cikin littafin sa Sunan min hadith Jabir ibn Abdullah, daga hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu ma qala, yace kharajna fi safarin, mun fita wata tafiya, fa asaba rajulan minna hajarun, sai wani dutse ya samu wani mutum daga cikin mu, fashajjahu fi rasihi, ya fasa masa kansa, sumahtalama, sannan wannan mutum sai yayi bacci yayi mafarki, fasala ashabahu, sai ya tambayi abokan tafiyarsa, faqala, yace hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum, shin kuna ga ina da sauki, ina da wani sauki a shar'ance da zan samu na in yi taimama, wato ba sai na yi wanka ba saboda wannan fashewar kansa ya tsage. Qalu, sai suka ce ma najidu laka rukhsa, ba ma ga akwai wani sauki da zaka samu, wanka kawai zaka yi, ba ma tsammanin kana da wani sauki da zaka samu, wa anta taqdiru ala alma, alhalin kana da ikon kai amfani da ruwa, ina yake da ikon amfani da ruwa, ko kuma suna nufin wa anta taqdiru ala alma, kana da ikon samun ruwa, wato ga ruwa nan ana tare da shi baka isa kai taimama ba, faghtasala, sai yayi wanka, famata, nan take ya mutu. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك, يايندا muka iso ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka bashi labarin haka, ce ga abin da ya faru ga mutumin, abin da ya faru gare shi, kuma karshe an masa fatawa da cewa sai yayi wanka, kuma yayi wanka ya mutu. Annabi ya ce qataluhu qatalahumullah, sun kashe su kuma Allah ya kashe su. ألا سألوا إذا لم يعلم, وألا سألوا إذا لم يفعل إذا لم يعلم, ما يهنا بذاته تنبيا ما إذا بس سنبا, ما يسع بذاته بلي سوما سي تنبيا ما إذا انهر بس سنبا, فإنما شفاء العي السؤال, دومين ما غن جاهلتي ما غن رشن سني شين تنبيا, إنما كان يكفيه أن يتيمم kadai ya ishe shi, ya wadatar da shi yayi taimama, wa ya'siru aw ya'sibu ala jurhihi khirqatan, ya dauri wato raunin sa da wani kyalle, thumma yamsahu alaiha, sannan ya shafi kyallan, wa yaghsilu sa'ira jasadihi, ya wanke sauran jikinsa. Fa akhbara anna al-jahla da'u, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin cewa jahilci anan wato jahilci tuta ce, wa anna shifa'ahu su'al, kuma warakarsa shine tambaya. Wannan kissa tana gaya mana cewa sahabbai ko wani bangare na sahabbai sun yi tafiya, ɗayansu ya samu tsautsayi, dutse ya fado masa daga sama, ya fasa masa kansa, ya tsaga masa kansa, ya kwanta bacci, kuma sai aka yi rashin dace, kuma sai ya yi mafarki da sai ya yi wankan janaba, sai ya zo yake tambayar cewa to zai iya taimama tun da ga kansa a tsage, in ya zuba masa ruwa ba mamaki wani abu ya faru. To anan sai aka yi masa gaggawa wajen fatawa, cikinsu ba wanda ya san wato amsar wannan tambayar, ya kamata su yi bincike, ce ba su sani ba, ko ana akalla su duba maslaha, me ya fi zama maslaha, ko da za a samu kuskure ya zama da kuskuren dai ba mai kisa ba ne, domin kuskure hawa-hawa ne, akwai kuskuren da idan aka yi shi to ba lallai ya gyaru ba, an riga an fata, akwai kuma wanda za a iya tadaruki, a ce an yi kuskure amma bata ɓace ba, zai yiwu a gyara. Dukkan fatawar da za a gina ta akan abar tsanani da tsanantawa da abin nan, kuskure a cikinta yana da matsala, saboda an riga an yi wata ɓanna watakila, in aure ne an raba matar da mijin ta je ta yi wani auren, kuma daga baya a zo a ga ai fatawar nan ba haka take ba, kuma shikenan abu su zuwa zuwa dami sai yasa ake son takakon sa a yayin da mutum zai yi fatawa musamman idan zuciyarsa tana gaya masa ya faɗi wata ansar da take akwai tsanantawa a ciki to in har zuciyarsa na raya masa wannan to ya dan dakata kada ya gaggawa ya bari ya sake bincike da yayi kuskure wajen kamar da malami suke cewa da mutum yayi kuskure wajen kuba gara ya kuskure wajen afuwa ya fi sauki to da suka yi mata fasawa cewa sai yayi wanka karshe wanka kuma wanda ya zama sanadiyar ajalinsa sanadiyar mutuwarsa ya mutu kuma da aka zo sai ake tambaya ihu bayan hari an riga ya mutu kuma duk ga san za a shiga damuwa musamman wanda suka fi zakewa akan fatawar sai sun fi kowa damuwa to gashi dai a dalilin fatawarsu ya mutu ba kuma yadda za a yi addini ya zama haka ne a ce ga wani hukunci a addini wanda in har ka yi shi to ba mamaki ka mutu addini sauki yake ma ja'ala Allahu alaikum fi ddin min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yuridu Allahu an yukhaffifa ankum addini sauki gare shi inna hadha ad-din yusrun to kuma a ce ga wata fatawa ce ko a mutu ko a yi rai kaga akwai matsala to da suka zo sai suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kausasa harshe saboda gudun kada wani ya kara yin irin wannan annabi ya kausasa harshe ne zajir dan tsawatarwa dan jan kunne dan gudun gaba kada a samu wanda zai iya riku wannan irin wannan katubara qataluhu qatalahumullah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan kuma saboda girman laifin su ce ala sa'alu idza lam ya'lam me ana ba za su yi tambaya ba in ba su sani ba fa inna ma shifa'ul ayyi su'al domin maganin jahilci maganin rashin sani shine tambaya to hadisi iya nan hadisi ne hasan abinda ya karo akan wannan bai inganta ba inna ma kana yakfihi har zuwa karshe wannan karin bai inganta ba iya wannan shine inganta duk wani hadisi da yazo akan shafar karan dori ko shafar wani bandeji babu wani wanda ya inganta a bisa tsarin ilimin abinan hadisi saboda haka su malamai suka raunana wannan karin wannan riwayar innama kana fihi an yatayammam wa ya'sir aw ya'sib ala jurhihi khirqatan ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده amma abinda malami suke cewa a ture maganar hadisan da suka zo anan dubi abin ta bangaren shari'a idan mutum ya samu irin wannan wata gaba ta shi ko wani guri a jikin sa ya samu matsala ya samu rauni ya samu ciwo to ko dai ya zama an sa karan dori ko bandeji ko ba a sa ba ta yi ya samu rauni ba tare da an rufe raunin da komai ba ba sa plasta ba ba sa bandeji ba ba sa komai ba ba karan dori ba wani abu ko kuma ya zama na an sa to in ya zama na ba a sa ba ba sa komai ba ga ciwo nan ba sa komai ba to ko dai ya zama na zai iya wanke gurin gabar ba tare da ya tuntu ba to kaga anan sai ya wanke ko da wannan ba zai iya wankewa ba amma zai iya shafa gurin to sai ya shafa gabar lokacin da yake in alwala ce yazo daidai gabar sai ya shafa ruwa a daidai gurin sai ya wuce sai ya wanke sauran gurin iya wannan ya shafa ta kan sauran ya wanke ko ya zama gashi nan abu da yake gurin ba zai iya shafawa ba kuma zai iya wankewa ba duka min ba za su yi ba launin ba zai shafu ba da ruwa ko ba za a iya wanke shi ba shi kenan sai ya tsallake shi a kaulin wasu malamai suka ce sai ya tsallake shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha taqullaha mastata'tu ba zai iya shafa shi ba ba zai iya wanke shi ba shi kenan sai ya tsallake shi wasu suka ce a sai ya taimama in ba zai shafo ba zai wanku ba shike na sai sai mama amma ba zai hada wankewa da sai mama ba akwai wanda suka ce sai ya shafa kuma ya dawo ya ce mama to ai ba a hada biyu ko dai alwala ko sai mama amma a hada sai mama da alwala a kowace ibada ce mai zaman kanta ɗaya tana wakiltar ɗaya ne in babu damar alwala ne ake sai mama amma in har za a yi alwala ko za a iya wanka to magana sai mama ko ba ta zo ba zaka shi Ibn Hazm yana ganin in dai har ba za ka iya shafawa a gumba shikenan sai ka bar shi kamar mutumin da yake da dungulmi ne in ya zo alwala sai ka ce sai ya dai wanke ko yaya ne ba ya da hannun da zai wanke iya gurin kadarin abin da shikenan daman ce akai a wanke daga nan ilal marafiki shi Allah ya kwace marafiki din sai a ce sai ya wanko ka fada a ce in babu daga yan yatsa zuwa gwiwa duk ya cire sai a ce a to tunda babu nan wanke ka fadanka me ya zafi Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum laysa min istifa'atihi li'anna Allah akhadha minhu hadha al'udhu Allah ya karbi wannan gabar kenan baya da kafafuwan da zai wanke shi kenan dama in suna nan ne zai wanke to babu su za a ce sai ya je ya wanko cinyarsa ba ko ya wanko to wasu malaman suna cewa idan ba zai iya wanke gurin ba wato in gurin ya za a buɗe yake makshuf ne ba zai iya wanke shi ba ba kuma zai iya shafa shi ba to shikenan alwalar ta faɗi da kansa sai ya dawo taimama sai ya dawo taimama sai ya zama kamar wanda yake ya samu ruwa amma ba zai iya amfani da shi ba to sai ya dawo badan sai ya dawo ya taimama idan kuma a gurin akwai bandeji an rufe shi an rufe iya gurin ko da bandeji ko da plaster ko da karan dori to shikenan sai ya shafi iya gurin da ruwa sauran kuma sai ya wanke wannan shine abin da malamai suke faɗa ko ya zama abu da yake ko ba abu da yake in abu da yake ko zai ya zama ba zai cutar da shi ba ya shafa ko kai ya shafa abin da ko ya wanke ba zai cutar da shi ya wanke ba to sai ya wanke a'a zai cutar da shi ya wanke amma zai iya shafa sai ya shafa ba zai iya shafa ba zai iya wankewa ba sai ya taimama in a rufe yake fa sai ya shafa abin da aka rufe shi kenan sai ya wuce wannan shine tafsirin da malamai suke faɗa game da al-masfa al-jabira amma ba wani hadisi da ya inganta akan al-masru ala al-kabira shi yasa ga ishtihadi ne na malamai wajen su ga wani irin hukunci za su ba wa wasu suna cewa kenan shi baya da iko shi kenan ya zama cikin kamar fa in lam tajidu ma ga ruwan amma baya da damar yi amfani da shi ya shiga karkashin fa in lam tajidu ma malam yace fa akhbara anna al-jahl da'u wa anna shifa'ahu su'al anan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa jahilci cuta ce ashe kaga cuta ba ta takaita kan cututtukan da suke samun jiki ba na zahiri da muke gani a hatta jahilci da mutum yake tattaure da shi cuta ce maganin wannan cutar shine ya je tambaya fa sallu ala dhikri in kuntum la ta'lam wa qad akhbara subhanahu an alqur'ani annahu shifa kuma Allah ta'ala ya bada labarin cewa alqur'ani shi ma waraka ne wato magani ne mai samar da waraka fa qala ta'ala walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabi qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa Allah ta'ala ya ce da mun sanya alqur'ani ya zama ba ajami ne ba balarabi ba wato da alqur'ani an saukar da shi da wani harshe ba da larabci ba laqalu da kaji suna cewa ko da sun ce laula fussilat ayatuhu me ya hana ba a yi bayanin ayoyinsa daki daki ba wato da larabci me ya hana ba a yi bayanin ayoyinsa cikin larabci ba daki daki mu gane wato irin Allah yana faɗa irin ta'annutin mushrikai game da alqur'ani su ce wannan alqur'ani Allah ya saukar da shi mai balaraban harshe saboda su larabawa ne kuma su ne farkon waɗanda za a karanta masu alƙur'anin su gane su kuma su tafi su isar ma wasu domin ba zai yi saukar da saƙon da harsuna gaba ɗaya na duniya ba kuma shi gashi saƙo ne na duniya amma ba zai yi a ce dukkan yaran duniya ba sai an saukar masa da wani alkur'anin sa da yaran sannan za su imani, dole a zabi yaran da yafi kowanne zama yare mai cike da fasaha da balaga da azancin zance da hikima, a saukar da alkur'ani da wannan yaran, su kuma masu wannan yaran su yi kokarin isar da shi zuwa ga wasu yarurruka wanda dole haka zai za a yi, aka saukar da shi kowane mutum sai an yi masa alkur'anin sa da yaransa, an saukar masa da alkur'anin sa da yaransa sannan ya yi imani, to da abin ya zama akwai matsala, kuma mu'jizar alkur'anin da ake so a bayyana sai zama babu ita, kuma ana son a bayyana mu'jizar alkur'ani ta fuskar balagarsa da usulubinsa, in ya zama na zai fito cikin kowane yare to ya zama babu kuma wannan balagar, shi yasa Allah ta'ala sai ya zaɓi larabci aka saukar da alkur'ani da larabci, lakin qur'an al-arabiyya qur'ani ne da balaraban mai balaraban harshe, to su kuma larabawa saboda inadi da taurin kai da tsaurin kai da neman sai an ture gaskiya ko da wani hali sai suke cewa sai suke abin nan sai suke kin yadda su yi imani da wani alkur'ani gashi da yaran su ne suna kuma karanta suna fahimta suna gane, har ma a wani guri Allah ta'ala yake cewa walau nazzalnahu ala ba'd al-a'jami fa qara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin, da za mu saukar ma alkur'ani wani ba ajami wani wanda ba balarabe ba, mu saukar masa da alkur'ani da larabci, shi ba balarabe bane, sai mu saukar masa alkur'ani kuma da larabci ya zo ya karanta musu ba su yadda ba, sai su ga su masu harshen kuma ba za a saukar musu da alkur'ani sai shi duk da ba balarabe ba ya zai zo ya ce karanta musu wani abu na alkur'ani, Allah ce ba za su yi imani ba, to kuma gashi yanzu an ba da alkur'anin da larabci kuma ga balarabe amma kuma suna ta jayayya a kansa, Allah ya ce da a ce da kaddarawa da a ce za mu saukar da shi da wani harshe ba larabci ba, laqalu laula fussilat ayatu, da sun ce dan bai ba a yi bayanin ayoyinsa ba muka gani, to kuma gashi Allah ya yi bayanin kitabun uhkimat ayatu summa fussilat, ya yi shi dan ladalla da suka gani ko sun ki imani, Allah ya ce a ajamiyun arabi, ko suna son ya zama harshen alqur'anin ajami ne wanda kuma ake wa magana da alqur'anin balarabe, ya zama na larabci abin nan harshen sa ba larabci bane, su kuma da ake yi magana larabawa ne haka suke so, kaga anan ba tibriwa zasu sai dai ba za a saukar da shi da yaran mu ba, Allah ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa, kace alqur'ani shi ga wadanda suka yi imani shiriya ne kuma waraka, Allah ya kira shi shiriya ya kira shi waraka, a wani gurin Allah ya ce wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin, muna saukar da abin da yake waraka da rahama ga mu'minai na alkur'ani, muna saukar da abin da yake waraka ne da rahama ga mu'minai daga wato na alkur'ani, min din nan min ce lil bayan littabiin wa laysa littab'in, ba wai ana nufin akwai wani bangare na alkur'ani zai zama waraka ba wani kuma bangare ba zai zama ba, saboda min din nan ba ta tab'id ba ce, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wajtanibur rijsa min al-awthan wajtanibur rijsa min al-awthan, ku nisanci kazanta, min din nan min al-awthan ba ta tab'id ba ce, don babu wani watan wanda gunkin da ba kazanta ba ne, azan duk wani gunki kazanta ce ta aqida, saboda ka wannan min din li bayanil jins ce min al-awthan, ku nisanci kazanta ta gumaka, ku nisanci kazanta ta gumaka, saboda ka wannan min din min ce li bayanil jinsi wa laysa littab'id, wa min huna li bayanil jinsi la littab'id, wannan ita ce magana wacce take mafi inganci ko mai inganci cikin maganganu da aka yi, fa innal qur'ana kulluhu shifa, alqur'ani dukkanin sa waraka ne, kamar a waccan ayar a dai ayar waccan da ta gabata, fa huwa shifa'un lil qulubi min da'il jahli, alqur'ani yana warkar da zukata daga cutar jahilci wa shakki da cutar shakka wa raibi da kokonto, ولم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع من في إزالة الداء من القرآن تدعى الله كي سوكد ما غني هو وركة دك سما بيتبقى سوكد وتوركة وشتكس جميوة تفي أنفاني تفي جرمة tafi karfin tasiri wato sha take magani sha yanzu magani yanzu fi izalati dai wajen gusar da cuta Allah bai taba saukar da wani magani ba da yake alqur'ani sauraka alqur'ani magani ne da yake magance cututtuka na zuciya na badani da kuma cututtuka na zahiri don alqur'ani yana wannan yace wa qasabata fi sahihayn hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim min hadisi abi sa'id hadisan abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala abu sa'id yace in talaqa nafarun min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safratin safaruha sahaba annabi sallallahu alayhi wa sallam sun yi wata tafiya hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab asuka sauka ga wani ga wata kabila daga cikin kabilun larabawa wato suka yi tasha suka sauka a wani gari wata kabila cikin kabilun larabawa wani kauye fastadafuhu sai suka nemi su karbi bakuncin su wato su ba su gurin kwana su ba su ruwa su sha suna da abinci su ba su su matafiya ne a taimaka musu فأبوا أن يضيفوهم سيتوكا تي آبا زامو باكو قولون قوانا با بزامو كاربو باكو جنكو با أكارا دابا سوكا كوريس فلودد سيد ذلك الحي سنبر قولين كنان سيكونا ما تهربي شي واتو هاكي منغلن قولة جنزانشي شو قبو من نتبيلا سيكونا ما تهربي شي fasa'awlahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu shay suka yi iya ba kun kokarin su kowane irin abu da za su yi masa na magani suka yi masa amma ba abin da ya amfani shi saboda haka ba wani magani da basu jarraba ba wanda suke da shi fa qala ba'dhum sai wasu daga cikin mutanen kauye mutanen kabila sai suka ce law ataytum ha'ula'i ar-rahab alladhina nazalu me yasa ba za ku tafi gurin mutanen nan da suka sauka ba wanda suka nemi mu ba su abin nan bakunci mu ba su abinci ko abin sha ko abin kwanciya muka kiya me yasa ba za mu je mu same su ba la'allahu an yakuna inda ba'dihim shay'un watakila idan akwai wani abu na magani a gurin wasu daga cikin su fa atawhum saboda haka sai su yi kasa a guyuwa ba suka je suka same su fa qalu ayyuha ar-rahab suka ce ya ku wannan jama'a inna sayyidana ludiga shugaban mu fa kuna matarbi shi wa sa'ina lahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu mun masa duk ya bakin kokarin da zamu masa amma abin ya ci tira ba mi nasara ba fa hal inda ahadin minkum min shay'in cikin ku akwai wanda yake da wani abu na magani da zai yi masa fa qala ba'dhum sai wani daga cikin sahabban ne yace na'am eh akwai ala hakika kamar yadda zuwa wata ruwaya a lokacin shi ba wani abu da yake da shi kawai ya ce musu akwai danye ina tunanin bari ya samu wani abu da alqur'ani ya karanta masa ba wai yana da wani abu tabbas ba amma ya san cewa addu'a ma wani abu ce ita ce ma wani abu a wata ruwaya ya zo shi Abu Sa'id al-Khudri shi ne ma ya ce eh haka akwai wallahi inni la'arti ya ce ni ina yin addu'a ina yin tawfiq ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا شي والله من نيمكو بامو مسوكي كو كربو باكونشي مو كونكيا فما انا براد انتو ما زانيو كو توفي با حتى تجعلوا لنا جعلا سي كون بامو واتو جنغرمو سي زاكو بيامو سي زاكو مانا واتا جنغا مي واتا جنغا دا كو زاكو بيامو fasalahuhum ala qati'in min al-ghanam sai suka daidaita da su akan za su bada wani yanki na dabbobi kananan dabbobi asu ba su wani yanki na dabbobi fanqalaqa yafudu alayhi saboda haka da suka yi da cewa akwai za a bada adadi kaza na dabbobi sai tuto mu je aka je aka kama ya kama inda yake masa abinda yake masa inda kunama ta yi harbin sai ya rika masa tofi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin ina karanta masa fatiha faka annama nushita min iqal tuman nan sai ya zama kamar an kwance masa da baibai kamar da aka daure ki tamau yana masa wannan tofin sai gashi kamar ana kwance masa wani abu da ya daure shi fanfalaka yamshi ya tashi ya kama tafiyar salafiya lau wa ma bihi qalaba ba tare da wata illa ba ba tare da wani zafi da dade da yake ji ba shikenan ya dawo garau fa awfawhum ju'lahum suka biya su wato ladan su abinda suka yi da suna na lada suka ba su kayan su alladhi salahum alayhi wanda suka yi suka daidaita akan sa fa qala ba'dhum sai wasu cikin sahabbai suka ce iktasimu araba rabu duka ne to araba kowa a bashi nashi kada ai nisa ka zo a da rigiba fa qala alladhi raqa sai wannan da yayi tofin aka samu warkewar sai yace la nafalu hatta na'ti annabi sallallahu alaihi wasallam ba za mu raba ba sai mun je mun samu annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an samu sabani wasu sun ce a raba shi kuma mai abu ya ce ba za a raba ba to in damu ne karshe rigima za a yi doke doke sai yan kawai sun zo suna ba da hakuri ce kawai so kake ka yi rubda ciki a kansu ba za mu yadda ba wallahi kawai so kake a ban nan ka layanci mana a raba kowa a bashi nashi to amma shi ke sahabbai ne ba irin ba tunda yace za a je gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kowa ya saki maganar a raba sai ba ta so ba sai yace ba za mu raba ba sai mun zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhkuru lahu alladhi kana mun ga masa me ya faru fananzuru bima ya'muruna jira mai zai umarce mu da shi ko ga da sahabbai suke ko sun yi abu to ba sa saurin dogewa akai sai sun tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam daidai ne ko ba daidai ba don haka ba su ci wannan abin da aka ba su ba sai da suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa zakaru lahu dhalika suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaya masa gashi gashi fa qala sai yace wa ma yudrika annaha ruqya ya kai kasancewa ruqya ce har kai masa summa qala sannan sai manzo Allah ce qala asaftu kun dace da daidai iqtasimu wadribu li ma'akum saman ku raba ni ma ku bada nawa kasa kaga wannan karewar wato fahimtar halaccin abin kenan shine matuka akwai abin da zai zama halal ne amma annabi ya kenkemi ya kenkemi ya ci ko halal ne ku kuje ku ci amma ni ba zan ci ba amma wannan yace kuma raba ni ba a kawo min nawa kasan da ya kara tabbatar musu da cewa halak malak suka karba to wannan ya nuna halaccin idan kai ma wani tofi ya baka wani abu kana iya karba ya halatta ka ci ba haramun bane ya halatta to wannan shine muka dauka muka fadada aka fadada sai aka mai da tofin da ruqya din sana'a kuma ana idan muka dubi kissar zamu ga me ya faru ma har suka ce sai an biya su ai ba kyauta musu ba kun zo a matsayin baki kuna neman a dan taimaka muku ko a baku ruwan sha ko a baku abinci a ce ba za a yi ba a fatattake ku kuma ba a jima ba sai a zo a ce ku taimaka ga wani kuna ai kaga dole shi yasa lokacin da Annabi Musa alaihi salam da Khadir suka zo wata alkarya fastata'ama ahla alqaryati fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama qala law shi'ta lattaqadta 'alayha ajra sun zo sun same su suka ce ku ba mu abin suka ce ba za mu ba ku ba suna fita za su bar garin sai ga wata katanga sai ga katangar garuwar garin ta tafi za ta fadi shikenan sai Annabi Khadir kawai ya shiga aiki ya tayar da wannan ginin ya mikar da shi Annabi Musa ya gani ai a hankali ya kamata a ce mu koma su biya kuɗi mai musu wannan aiki mu samu abin da za mu sayi abinci ko mu ce su ba mu abinci mai musu wannan aiki shi yasa ce laushi ita lattakasta alaihi ajra a bisa zahirin shari'a a bisa ya kamata su biya to amma shi yayi saboda wani dalili ba dan saboda mutanen ba kamar yadda ya faɗa a ƙarshen kissar amma aljidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fi almadinati wa kana tahtahu kanzun lahuma to kaga anan karbar ju'ulin ba wai sharadi bane na duk sanda za a yi a ce a kawo kuɗi yanzu ku kaddara da a ce mutanen nan sun karbe su hannu biyu sun ba su masauki sun abin nan kuna ga ya dace a mutunci wani kuma ya zo cikin su kuna ma ta ce ku kawo kuɗi to saboda rashin wato fahimtar juna da aka samu tun farko shi yasa suka ce ku kawo wani abu to amma shi asali rukuya taimakon dan uwanka ne in kana iya taimaka dan uwanka taimaka masa da aka tambaye annabi game da rukuya ce man istafa an yanfa akahu falyaf'al wanda duk yake da ikon amfanar da dan uwansa to ya amfanar da shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kirawo wanda zai zo gurin ka yana neman kai masa dan uwanka ne dan haka ka amfane shi kai annabi ya bada umarni kai sai ka ce a sai ya yanki kati sai ya aje ya biya kudin kati sai ya biya kudin ganin shi likita za a ce sannan kuma an yi da shi ga adadin awoyin da za a yi masa rukuya din sun suka kare shi kenan dab zai ji kamar ka sa naira 400 a katin wayar MTN kana waya suna karewa shi kenan ba wanda zai ba shi kenan to su ma haka ne wai da an kudin ka sun gama shi kenan garda da suke karatu shi kenan su tsaya awa ɗaya aka yi da su aka biya su wanda duk sharuɗa ne to sai kuma ya sai magani a gurin to kaga wannan an fitar da shi daga ukuwa babu ukuwa a ciki ina magana yan wantaka take anan babu ita saboda ka al'aslu wato wannan ruqya din kamar koyar da mutane ne alqur'ani ko ilimi al'aslu ya zama kana koyar da su ilimi ba laifi dan sun baka wani abu ko sun rika biyan ka amma kaka ce shikenan kai ka daina wa'azi ka daina karantarwa tunda ba a biyan ka shikenan ka koma gida ka yi zaman ka in ana so a biya ka ka fito in ba a so a kyale ka kaga wannan ya zama laifi amma ko ba laifi bane dan an kira ka an baka wannan shi ma ba laifi bane to shi ne wannan hadisin shi aka dauka aka fadada aka fitar da ruqya din daga sha'anin ibada daga sha'anin ya zama na kasuwanci ne shi wannan da yayi wannan ya kuma dace inda yanzu ne shikenan ya kudance wallahi shago zai kama ana ba da kafe min al-ganab ana ba da garken dabbobi ai shikenan shi wannan ya kudance amma Abu Sa'id al-Khudri ba daga cikin abinda aka ce ya abin nan ya mai da shi sana'arsa ba wani sahabi da ya mai da rukuya sana'arsa yau taba karanta tarjan wani sahabi ko wani malami ko a ce sana'arsa rukuya na'am akwai at-tib wannan sana'a ce at-tib ka je shadaji ka cicciro magunguna ka sayar wa mutane wannan an san akwai wani sa'ayi da kai da shiga da fice da tashi fadi amma dan wani ba shi da lafiya kai masa addu'a ya samu sauki ka ce sai an biya kuma wanda kuma duk yazo sai ya cike ya aji sannan ka fara addu'a ta tashi daga addu'a ta koma sana'a malai yace faqad asara hadha ad-dawa'u fi hadha ad-da'i wannan maganin shine wannan karatun fatiyar da yayi masa ta yi tasiri a kan wannan cutar ta ce wannan harbin kunama wa azalahu kuma ta kawar da ita hatta ka allam ya kun kamar ma bai taba ma samun wato ba taba harbin sa ba tunda ya tashi ka annama shafa min iqal kamar wanda yake daure da dabaibai aka kwance masa wa huwa ashalu dawa'in wa aisaru kuma kun ga wani mafi saukin magani shine mafi saukin magani saboda fatiha ce ya karanta ba a shiga jeji ba ana ta hada hade ana ta dake ana ta jike-jike duk ba yi wannan ba kawai wannan yayi ba yi wani tiyata ba walau ahsana al-abd at-tadawi bil fatihati la ra'a laha ta'siran ajiban fi shifa malai yace da a ce mutun zai kyautata yin magani da karatun fatiha da ya ga tasirin ta mai ban mamaki wajen warkarwa cewa makastu bi makkata muddatan ta'tarini adwa na zauna a makka wani dan lokaci kamar da muka ce a tarjuma ibn qayyim yana yawan zuwa haji ba wata zuwa wani zuwa da yayi lokacin yana dawafi sai ya rika jin gaba dai gabobin jikinsa sun sage kamar ma ba zai iya motsa su ba to a lokacin sai ya koma gefe sai ya ebi ruwan zanzam sai ya karanta fatiha sai ya tofa ya karanta ya tofa sau adadi sai ya sha yana sha yace sai ya ji kawai jikinsa ya dawo garau ya samu wani karfi ya dawo cikin nishadinsa da karsashinsa yace kuma duk wani wanda ya zo duk wani abu da ya dame shi na wata cuta sai ya gwada irin wannan yace tun daga nan wasu abubuwa da suke damun shi sai ya daina jin su yace kuma wasu ma in suka zo suka kawo masa kuka cewa abu kaza sai ya ce kuje ku yi kaza sai ga yadda su karanta fatiha su tofa a gurin ko su tofa a ruwan su sha yace wa makastu bi makkata muddatan ta'tarini adwa na zauna a makka wani lokaci wanda nayi ta fama da cututtuka wala ajidu tabiban wala dawa na rasa likita na kuma rasa magani fa kuntu u'alidu nafsi bil fatiha sai na rika yi wa kaina jiya da karanta fatiha fa ara laha ta'siran ajiban na rika ganin tasirin ta mai ban mamaki fa kuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman sai na rika sifanta wannan abun wato karatun fatiha din ga dukkan wanda yake kokawa da wani zafi ko radadi ko ciwo da yake ji a jikinsa wa kana kathirun minhum yabra'u sari'a da yawa daga cikin waɗanda nake ba su wannan bayani in sun yi suna samun warkewa da wuri ibn al-qayyim ya ji dadin wannan abu shi yasa ba anan kawai ba a littafin sa zadul ma'ad sai da ya faɗi wannan magana haka nan a littafin sa madarijus saliki sai da ya kuma faɗi wannan magana haka dai ne ya samu na sama sai ya rubuta wannan cewa ga fashi abin da ya faru ya ga tasirin karatun fatiha haka karatun fatiha tana magance cututtuka na zuciya na batini kamar da yake cewa ibn taymiya malamin sa yana cewa iyyaka na'budu shifa'un minal riya wa iyyaka nasta'in shifa'un minal kibriya ihdinas siratal mustaqim shifa'un minal jahli yace to idan mutun ya samu waraka daga wadannan cututtuka to ya gama warkewa daga kowace irin cuta ma ce iyyaka na'budu waraka ce maganin riya ce ka gane cewa duk abin da kake yi na bautar Allah dan Allah shi kadai ka yadda da wannan ya shiga zuciyarka ya zauna to ka samu waraka daga riya duk abin da yake kama da riya sannan wa iyyaka nasta'in da kai da a gurin da kai kadai muke neman taimakon ka wace kuma wannan maganin waraka ce daga duk wani girman kai ka gane cewa ko menene taimakon Allah ba dan Allah ya taimaka maka ba zai yiwu ba dan kaga ba za ka yi wa girman kai idan ka san cewa Allah shi yake yin komai samu shi yake bayarwa mulki shi yake bayarwa komai za ka yi tunkawo da shi Allah ne baka to da me za ka yi tunkawo kuma to sai ka samu waraka daga jiji da kai da girman kai saboda ka fahimci wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici wannan kuma waraka ne daga jahilci yayin da ka gane da tafarki madaidaici ka fahimce shi ka samu waraka yace to idan mutun ya samu waraka daga waɗannan cututtuka to ya gaba samun waraka ba wata cutar da ta kai wannan kuma waɗannan su ne manya-manyan cututtuka da su damu mutum idan har fatiha za ta magance maka waɗannan to ban babu aula wata cuta ta jikinka ta magance maka ita don ba ta kai waɗannan ba to dole ne mutum ya yarda cewa Allah shike warkarwa, ko me zaka sha na magani na waye ba dan dai ka warke ba, Allah shike warkarwa. Allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqi wa idha maridtu fa huwa yashfi wallazi yuhyini wallazi yumituni thumma yuhyini. Kaduba abubuwa guda hudu wuri uku huwa huwa tana maimaituwa, amma a gurin na uku wuri na hudu sai babu huwa din. Allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqi wa idha maridtu fa huwa yashfi. Ayoyi uku na farko din akwai huwa huwa, amma aya ta ƙarshe wallazi yumituni thumma yuhyi babu wa huwa yuhyi. Huwa dhamirul fasli ne litakid. In kuku da abubuwan ukun farko akwai wani kadar ne mushtarak bainal abdi wa rabbihi, tsakanin bawa da ubangijinsa, ce allazi khalaqani fa huwa yahdi alhidayah. Akwai hidaya da dan adam yake wa dan uwansa ta hanyar bayani, ta hanyar da'awa da wa'azi, innaka latahdi ila siratul mustaqim wa likulli qaumin had. Akwai shiryarwa da dan adam yake yi wa dan uwansa ta hanyar ya masa bayanin gaskiya, wannan shi kunanta shiryarwa. Akwai kuma shiryarwa da Allah yake yi, shine sa tawfiki dan adam ya karbi wannan da'awa, ya karbi wannan wa'azin da karantarwa, wannan kuma aikin Allah ne. Kaga a kalmar hidaya qadar ne mushtarak, wani abu ne da ake samun tarayya tsakanin bawa da ubangijinsa. Akwai bangaren da wani abu bawa Allah ya bashi damar yayi, akwai kuma aikin da shi ubangiji yake, duk kuma sunan su hidaya. To amma dan a kore, wato ya kore wato tasirin wani dan adam cikin wannan hidayar, sai ya zo da kalmar huwa dan ya nuna ko hidayar ma shi Allah shi ke bada hidayar, shi dan adam wasila ne. Amma hidayar ta haƙiƙa wanda shi ne ka karɓi da'awar, ka yi aiki da ita, karantarwa ka yi aiki da shi, nasihar ka yi aiki da ita, wannan aikin Allah ne. Ta kalmar huwa sai ka zo anan, fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqi. Shayarwa da ciyarwa, kana iya cewa kai wani ya bani abinci na ci na koshi, wani ya bani abin sha na sha na koshi, ba dan wani ya bani abinci ba kai da yin wannan ta gala sai ta wahalar da ni. Ka kana iya jingina wannan aikin ga dan adam, to amma a hakika mai ciyarwa da shayarwa shine Allah. Shi zai ciyar da kai, ma'ana ko ka ci sai ya ga dama ka koshi. Kana iya kai ta ci kai ta ci kai ta ci, akwai masu irin wannan tsintar su ci su ci su ci su ci ba su koshi ba, Allah bai ga dama bai koshi. Akwai wani da ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kafiri ne, ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi abinci. Annabi ce a bashi abinci, a kawo masa kwaryar nono, aka kawo masa ya shanye, ya ce bai koshi ba. Annabi ce a kara masa, ce bai koshi ba, sai da aka kara masa bakwai, sannan ya tashi, sai da ya dawo sai musulunta, ganin irin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa, ba musulmi bane amma Annabi ya yi ta sa an yi ta bashi nono na kwankwana. Da ya dawo ya musulunta, ya ji yunwa, sai Annabi ce a kawo masa kwaryar nono, aka kawo masa ya shanye, sai gyaza alhamdulillah ya koshi. Kana karan shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to al-kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a' wal mu'minu ya'kulu fi isna'in wahid. Kafiri da hanji bakwai yake ci, wato kamar cin sa ta kafa bakwai ne ya abinci yake yawo, in ya jefa to guri bakwai mu'mini ko to ashe kaga sai Allah ya halicci koshin, haka nan ka sharuwa sai Allah ya halicci koshin. To dan Annabi Ibrahim alayhi salam ya kore wata musharaka ta dan adam wajen ciyar da shi da shayar da shi, koda kuwa dan adam sanadi ne, sila ne, sai ya kawo huwa wallazi huwa, wato shi ne ba kowa ba, dan akwai yiwuwar ka ji cewa akwai mai bashi abinci, akwai mai bashi a huwa yut'imuni wa yasqi wa idha maridtu inna rashin lafiya, bai ce wa idha amradani ba, dan ladabi ga Allah. Wannan yana da kyau a fahimta, lokacin da kake magana da Ubangiji ka shigar da ladabi a ciki, ka shigar da ladabi a ciki. Rashin lafiyar Allah shi ke sa ta, amma ba zai jingina wa Allah sai ya jingina wa kansa, kamar yadda Khadir lokacin da ya zo maganar jirgin ruwa da Yahuda sai ya ce fa aradtu an a'ibaha, saboda nan magana aibi ne, magana a wani abu ne a zahiri ya zama kamar banna sai ya jingira wa kansa. Can kuma da yazo magana yaron da ya kashe fa'arada rabbuka an yabluga fa'arada rabbuka aradna fa'arada rabbuka an yabluga ashuddahu ma wai sahri da kanzahu, nan sai ya jingira wa ubangiji irada, saboda anan wani abu ne na yabo, babu wani abu na aibi a zahiri. Sai fa idza maridtu sai ki fa huwa yushfi, saboda zaka iya cewa likita kaza ya gani ya bani magani na warki, ka jingina waraka zuwa ga likita ya warkar da ni, to dan a nuna cewa Allah shine likita na hakika, innama tabibullah, Allah shine mai likita na gaskiya. Kamar yadda yaron nan al-gulam lokacin da sarki yake cewa ni ma ni abin nan wannan ba fadi makawo, yake ce masa ni ma ka bani magani in warki ka warkar da ni, sai ya ce ana la ashfi ahadan innama yashfi Allah, ni ba na warkar da kowa, Allah shi ke warkar da kowa, anta shafi la shifa illa shifa'uk, kai ne mai warkarwa. Saboda haka zai yiwu mutum ya rika ganin wane ya rika warkar da shi, kaga akwai wasu mutane da idan likita ya ga musu magana ta fito kamar alqur'ani suke daukar, kamar an yi wa likitan wahayi haka suke gani. Ya je gurin likita ya dudduba shi ce kai kana da matsala, kana da ciwon hanta, sai kaga karshe duk jikinsa ya mutu, ya shakon gwabe, ya lan gwabe. Da can da zai hau sama inda likitan yake da karfinsa da gudu ya hau, amma da zai sauko saboda an riga an ga masa mutuwa zai yi, sai ga sai an tattare shi duk jikinsa ya mutu. Da ya kuma je wajen wani likitan ce waye ya duba kai, ce ai wani likita ne, wannan ce kai, amma ba gaskiya faɗa maka, ba kai wata matsala, hatta ka lafiya dau tana aiki 100%. Sai ga ko shi kenan komai nashi ya dawo karsashinsa da nishadinsa da ana mai kalau. Duna iya kwana da kwai baya fita kasuwa sai ku gan shi da fara'a da walwala da abin, saboda yadda da maganar likita. To saboda annabi Ibrahim alayhi salam ya kore duk wani tasiri na kowaye, sai ce fa huwa nan ma fa huwa tazu. Amma maganar mutuwa da rayawa, akwai wanda yake da awar shi zai mutu zai kashe raya, dan adam da baya kawo, wato baya sa wanda nasibin sa a ciki, sai nan babu huwa wallazi yubituni thumma yuhyi, anan ba magana huwa, saboda dan adam da bai da wani shi ma bai sa aka ba. Saboda haka dan adam sai ya yarda cewa Allah ta'ala shi ke ba da waraka. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala zai kara yi mana bayani akan tasirin da yake cikin tasirin addu'a ko ruqya ko tufi a darasi na gaba insha Allah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن يجي إدمة إيا ينسى سنة وأنا أبو نسى بن الله كما أن يمث نسيها سنكبري ثم لا ذا إيا قولة شي مسو كما يند يا هلتا قولة شي ما ميين حكم إيا يسنى دهكي ودا ما مسلمي بني بل لنتنا مسلمي وأن نسيكي سابن الله iyaye ne. Ubangiji ya hukunta ya musu biyayya a kyautata musu, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa a'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Ubangiji ya yi umarni da a kyautata musu, saboda haka a kowane yanayi suke sawa'un mu'minai ne, musulmi ne, masu da'a ga Allah, waliyai ne ko kuma musulmi bane, kafirai ne, fajirai ne, kowane yanayi suke ciki za a yi musu da a ba su haƙƙinsu na iyaye. Inda aka hana a yi musu da a wurin da za su yi umarni da saban Allah, إن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما إن سكيكو كرن سجاكا سمطع مكسيكا هذا وندني تككي مسبيعية إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ودن مطيئن دا سكي دا شيء باسو دا مطيئ دا باسو دا ما سساكي سابن الله أما واند واند قومي نيني na ka ciyar da su suna bukatar taimakon ciyarwarka ka shayar da su ka taimaka musu wajen aikace aikace ka je aikin su sun aike ka to abin da suka nema a wajen ka kai musu ko da ba musulmi bane ballanta za su zama musulmi ne illa iyaka suna saban Allah to abin da ba za ka yi musu da'a kai ba shine abin da ya shafi saban Allah Asma bint Abi Bakr mahaifiyarta wata musulunta ba wata rana ta zo Madina tana neman ta ga yarta daga yarta domin ta taimaka mata da wani abu tana bukatar taimako to shine take tambayar Annabi sallallahu alaihi wa sallam gashi mai biyarta ta zo tana bukatar taimako afa asiluha zan iya taimaka mata Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sili ummaki taimakawa mahaifiyarki sadar da zumuncin mahaifiyarki duk da ba musulma bace mushrika ce amma sadar da zumuncin ta yi mata abin da zaki yi mata na taimako ashe kaga bai dace ka kaurace musu ba ka ce ba ruwanka da su a yi ta yi musu addu'a rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ita yi musu addu'a Allah ya shiryar da su ya ganar da su ita yi musu nasiha ita yi musu wa'azi har su gane yace me ya fassara wannan suna Nabila kuma ya kamata in sa ma ya ta sunan Nabila tana nufin mai hankali kaga in kana duba ma'ana to ma'anar tana da kyau kai kana son yarka ta zama mai hankali don haka ba wai laifi bane dan ka sa mata Nabila sai dan Allah ina so a yi min bayani ranar lahira idan an gama hisabi to mala'iku da aljanu suna ina Allah ya tanadar musu ko su ma za su shiga aljanna kamar yadda Allah ya ce zai sanya mutane ina son karin bayani to kai ka ji da kanka mana kai kokari ka shiga aljanna na ruwan ka aljanni ko kai ji ko kai da yasa ka damu sai ka ji aljanni ina zai tafi kai ka san ina za ka aljanu suma mukallafuna suma an kallafa musu su yi da'a an kallafa musu su bi annabawa an aikawo musu da annabawa yadda aka aiko annabawan nan zuwa gare mu suma haka aka aiko musu waɗannan annabawa ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kaga Allah zai tsitsiye su ya tambaye shi mala a manzanni ba zuwa muku ba to idan ba sakamako ba su da aljanna ba su da wuta me na tsaya a tsitse su a ce manzani sun zo musu wa israfna ilayka nafara min aljin yastami'una alquran falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumin munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa ila akhir alayat kaga su ma sun zo sun ji dawa ta manzo sallallahu alaihi wasallam sun karba sun je sun yi wa mutanen su wa'azi قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ونسورة قبال إنسانا فنرى دنيا الجنة ليد سرك الكرة من زال صلى الله عليه وسلم وأن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق كذا وأن من القاسطون kaga anan duk suna fadar yadda su ma a cikin su akwai mutanen kware akwai wanda anna minal muslimuna wa minal qasitun faman aslama fa ulai tataharrar rashada akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba azzalimai saboda su ma duniyar su irin tamu ce akwai mutanen kirki akwai wanda ba na kirki ba akwai musulmi salihai akwai yan sunna akwai yan bid'a kunna qara'ita qidada mu ma kungiyoyi ne iri iri ka duk wani abu da ka gani a cikin bil adama na kashe kashe da kungiyoyi su ma duk suna da su su ba can ana ta ana ta arta mu da sunnar aljanu da shi'ar aljanu da to duk wanda za su yi shi da abanza su tsaya shi kai ka shiga aljanna su kuma a bai da su a ce su zama turbaya saboda su ma suna da sakamako shi yasa da Allah ya tashi wasu tumatan aljanna ce lam yasmisunna insun qablahum wala jan kaga matan aljanna namiji mutum ko aljani ba wanda ya taba su ashe kaga akwai aljanin da su ma za su samu irin wannan sakamakon yanda shi ma mutum zai samu wannan mala'iku su ba takalifi akan su kamar yadda kuka sani babu takalifi shi yasa babu azaba babu Allah shi ya sanya zai yi bai da su daga karshe amma dai su ba sa cikin wannan abin amma aljani da kai da aljani dukkan ku za a yi muku hisabi Allah ya sa mu dace bayan na haihu ina samun ciki da wuri sakamakon haka yaron da nake haifa yana shan wahala ko ma ya rasu dalilin haka yasa muke yin tazara tsakanin ƴaƴan ta hanyar amfani da maganin family planning to yanzu matsalar da nake samu shine al'adata ta canza kwanakin al'adar sai su wuce da ina kwana biyar amma yanzu ina kan yi kwana 11 wani lokaci ma ya zo min sau biyu a wata menene shawara to tambayar dai shine tana amfani da kwayoyin family planning ko kuma allura wannan ya sa al'adarta ta canza duk wancan bayanin da sai ba shine tambayar ba sai ƙarin bayani ne al'adarta ta rikice maimakon kwana biyar takan yi 11 wani lokaci ta tafi ta dawo to wannan dabi'ar su waɗannan kwayoyi ko allura da ake amfani da suka rikirkita al'ada za su tashe ta daga yadda take a da ɗan kwanakin da take yi ko su ƙaru saboda za ta rika fita da yawa ba kamar yadda ta saba ko ta rika daddatsewa ta zo kwana biyu ta ɗauke sannan bayan kwana biyu ku ta sake dawowa tana nan dai al'ada ita ce dai matukar ba kalar jinin kika ga ya canza ba ya zama wani abu ruwa-ruwa haka ba jinin ba dai jinin ne kamar yadda kika saba gani ita din ce tasirin wannan allurar ne ko wannan kwayoyin da ake sha wannan pills din da ake sha tasirin su ne wanda ka yana nan a jinin al'adarsa abinda yake shafar mace na hukunce-hukunce saboda jinin al'ada zai ci gaba da shafar in ya ɗauki ki yi wanka ki ci gaba da sallah in ya dawo ki dafa ta haka zaki in an yi kwana uku hudu ya dauki ko da yini guda ne to wannan yinin ki sallolin ki a ciki in ya dawo ki dakata har lokacin da zai dauki gaba daya wannan kalma qataluhu qatalahumullah yace su ma za su shiga cikin addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ce wa duk wanda ya yi ma addu'a irin wannan Allah ya mayar da ita rahama da ya mayar da ita qurba ya mayar da ita tsarki ga wanda ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan addu'a cewa ubangiji ni mutum ne ina yin fushi kamar yadda mutane suke yin fushi ina yarda kamar yadda nake duk wani daga cikin al'ummata wanda sababtuhu jalaltuhu shatamtuhu faj'alhu lahu zakatan wa qurbatan tuqarribuhu ilayka biha ilayka yawm al-qiyamah cewa ubangiji ni mutum ne kamar sauran mutane nakan yi fushi nakan yarda duk mutumin da na bace shi na dake shi na zage shi na gaya masa bakar magana to ya ubangiji ka mayar da wannan abin da na gaya masa ya zamana tsarki ne gare shi rahama ne gare shi kusanci ne da za ka kusanta shi da kai a dalilin sa ranar gobe kiyama wannan yana da cikin rahamar Annabi sallallahu alaihi wasallam da tausayin sa ga al'ummar sa wannan yana gaskata maka yana ƙara gaskata maka fadar Allah wa kana bil mu'minina rahima da Allah ta'ala yake cewa qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim to nan bil mu'minina raufur rahim wannan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan maganganu da yake suna ƙara gaskata maka wannan Annabi yana tausaya wa al'umma saboda haka Annabi ya faɗa wa wasu sahabbai irin wannan amma a bisa yanayi na gargadi da tsoratarwa da jan kunne da tsawatarwa ba wai na ya musu mummunar addu'a su halaka ba sai yasa baka ji a tarihi an ce waɗannan mutane sun halaka ba kalma ce da larabawa suke fada ta lokacin da aka bata musu rai ce bata lakallah amma ba suna nufin zahirin ibara ba don suna nufin su ainihin kwabi shi wannan mutum kai ya saki irin wannan saboda haka akwai kyakkyawan fatan cewa za su shiga karkashin wannan alkawari da Allah ta'ala da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka daga ubangijinsa wasu masu san kallon kwallon kafa masu san kwallon kafa sukan sayi abin yanka su yanka a dalilin murnar samun nasara ta club nasu shin ya halasta to duk wannan irin tabarbarewa da lalacewa ta saba al'umma al'umma ta manta hadafinta ta manta manufarta ta manta menene yasa Allah ya yi ta a doren kasa al'umma da Allah ya yi mu ya samar da mu a doren kasa domin mu yi fafutukar fitar da mutane daga cikin duhun jahilci da duhun fata da duhun shirka da duhun saban Allah zuwa ga hasken imani da da'a kuma mu baiki mu bige da irin waɗannan abubuwa al'umma da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al'umma da Allah ya mata wannan shaida ya sanya ta ummatan wasafa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida a ce al'umma ta bige da irin waɗannan abubuwa babu shakka abin ban takeici har a ce wai saboda wani kulab yayi nasarar da babu a sayi rago a yanka a ci ai fati wanda galibi ba za ka rasa kuma abin saban Allah da zai ta gudana a wannan gurin ba ta yi ma kuma kulab din ma na arna ne shi lokacin da kake murnar ya ci ban shi kuma yana can yana sabawa Allah kana masa murna kana taya shi murna abu shakka wannan bai dace ba ko kusa ya kamata a ce al'umma ta fita daga cikin wannan tunanin ta san me ya kamata ta yi lokacin da aka shagaltar da al'umma da wannan to an gama da ita a taba tunanin abin da zai zama amfani ga rayuwarta ba ya ɗaukaka matsayinta ba za ta yi wannan tunanin ba don Allah menene hukuncin bugu a musulunci kuma ya ake yinsa musamman dangane da malaman islamiyya da na boko da kuma iyayen yara to duka yana daga cikin mataki na tarbiyya amma na can ƙarshe sai an bar dukkan wasu matakai sai an yi matakin lallashi matakin nasiha matakin wa'azi matakin kwadaitarwa matakin tsoratarwa duk matakan da ake sani na tarbiyya ana son a bi su sai idan duk sun kici sun yi amfani to sai zo wannan shine akhir zawail kai an kai ƙarshe babu wani kuma abu da ya rage da ba a gwada ba a ga ko shi zai yi amfani to amma mu shine farkon mataki da yaro ya yi laifi to farko to dukan za a yi sai a gama dukan kuma ya tsaya ya ta faɗa a nuna shi to ai ka gama kuma tunda ka yi duka Allah cewa ya game da mata wallahi takafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wajiruhunna fil madaji sannan ce wadribuhunna ba kawai ta kai wadribuhunna ba wasu ma malamai suka ce Allah ya faɗi duka anan saboda al'adar larabawa sukan ɗauki duka wata hanya ce ta horo a lokaci guda ba za a ce ku daina ba su daina don haka sai aka kawo wasu matakai da ya kamata su fara bi kafin su zo kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa dukan da ake so ba zarban ne zarbu barre ba duka da zai jiga ta ba dukan da zaka fasa ba ta kamun muke ba ko ka kumbura mata bakinta ko ka fata masa hanci ko ka sa jikinta ya burdin burdin ka zane ta da bulala a dan duka da ba zai jiga ta ba sai sai wai da bakin babbar riga ko ka zaro tsintsiyar kwakwa ka ɗan tsutsula mata mu duba sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa nawa matarsa tara wanda ya mutu ya bar su a duniya da rai amma bai taba dukan mace ba bai taba dukan mace ba ko kana nufin ba sa masa laifi suna yi matar sayyidina Umar take ga sayyidina Umar lokacin da suka samu sa'in sa sayyidina Umar ya fito ya yi hujira daga Makka mutanen Makka sun fi karfin matan su sabanin mutanen Madina matan su sun fi karfin su almuhajiruna sun fi karfin matan su don haka in namiji yana magana mace ba ta iya sa baki ba ta da iko ta sa masa baki sai abin da yake haka suka tashi tarbiyar su a Makka a Madina kuma sai abin da ta ce to lokacin da muhajiruna suka zo Madina sai matan su suka rika kwaikwayar irin halayyar matan mutanen Madina wata rana sayyidina Umar yana magana sai matan su ke tsowa masa baki yace a ni kuma ka duba sayyidina Umar ko tare da maza ma aka kare bare mata ko matan ma matan yace ni kuma yau ina magana kina bayarwa sai ta ce to banza Allah ba ana masa ka a gidansa yace manzan Allah tace eh ɗayar su ma sai ta yini ba ta magana da shi tana fushi da shi yace subhanallahi sun halaka to a lokacin ya garzaya a guje tunda yarsa tana gidan ka san uba da ɗa sai ya je ya kira ta yanzu ake gaya mun gashi haka kuke zama da rawar manzan Allah har ɗaya kuma wai in tai fushi sai ta canza manzan Allah fuska ta ɗaure fuska ta yi ne bata kula shi ba haka ne ta ce kwarai haka ne ta ce to ki a hankali kada wannan yarinyar kyakkyawan nan kin ga tana wani abu ki ce za ki daka sata ta fi ki kyau saboda ka ta fi ki fara a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin Aisha tunda kawarta ce to kai ki daka sata ta kin ga ta yi fushi kai kake to kaga shi ba yana samun irin wanda ba akwai sanda ya ila'i da su ba da suka matsa masa sai ya kara kudin cefa ne ya yi musu ya zauna wata daya baya kula su da ya zo ya yi wa Aisha radiyallahu ta'ala ana sallama wata 29 ya kwankwasa ɗakinta ya yi sallama sai ta ce har watan ya yi sai wafa 29 to kaga kai in kaga wannan waɗannan su suka fi kowa tsarki a duniya Allah ya yi musu gargadi asarabukum in talaqa rabbu in talaqa kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna da Allah ya ce in ya sake ku Allah zai musanya masa wanda suka fi sharri sai Allah bai musanya masa wasu ba da su me yake nunawa cewa babu wanda suka fi da sun da akwai da suka fi su da Allah ya canja masa to ya nuna su ne khairun nisa lastunaka ahadin minan nisa in ittaqaytunna da ka hukuma su zama ta fi ta kowa da ka ladan su ya zama ya fi na kowa to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan wata mace ba ba ma sanda annabi ya taba daukar hannu yadda ki wani in ba a gurin yaki ba haka a gari ko wani yaro ko wani mutum ko wani ya bangaje shi ko ya dake shi bai taba yi ba to ashe kaga shi cibiga din ba wai wata sunna ba ce ba wani wani ba ce saboda haka akwai matakai na tarbiyya shi yasa yaro in ya saba da dukan sai ya ga to kai masa abin da shi ne na kanshi ba kuma abin da aka yi masa sai yasa in ka ga sai ka ji an ce uba ya kashe ɗansa ya maki shi ya mutu to yayi duk abin da ya kamata yi duk wasu matakai na tarbiyya ba a daukan su wanda ya kamata a ce a makarantu da gidaje iyaye su san matakai na tarbiyyar yara matakin kwadaitarwa din nan ko mukafa a ce kai wa yaro wani kyauta ko in yayi laifi ka hana shi wani abu da ka saba bashi ko da gayya ma ka kira ƴan uwansa kai musu wani abu a gabansa to ya fi ciwo sama da ka dake shi yana yin laifi nan take su wani abu duk ka rabawa kannansa da yayyansa shi kuma ka hana shi to ye ne zai yi yana jin zafin abu sauran ɗan nan nasu ta tsokanar shi kuma to gobe shi da an yi wannan laifin shi zai zo gaya maka saboda yana so ya rama kuma to ya kamata mu san wannan ina ga lokaci yayi sai ai hakuri da abin da ya samu na tambayoyi da fasan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya taimaka masu neman addu'a musasu a cikin niyyar mu yi musu addu'a abinda suke nema na alkhairi Allah ya biya musu wanda yake cikin damuwa Allah ya yi masa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wasallam.